Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya na yau Litinin 6 ga watan Yuli shekarar 2020. Baba Yakubu Makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyan. Kafin ku ji abin da muke dauke da su ga kanun labarai.
India ta kasance kasa ta uku bayan Amurka da Brazil sakamakon sabbin kamuwar coronavirus 2023 a yau Litinin. Kasar Saudiya ta bayyana cewa mutane 1000 ne kawai za su samu damar aikin hajin bana. Kana ta bayyana sabbin ka'idojin aikin bana domin gudun yada cutar COVID-19. India da China sun fara janye dakarunsu a kwarin Galwan da ke gabashin Ladakh, inda a makon jiya suka yi wata mummunar arangama.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji labari da dumai-duman sa akan kama shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta yi akan zargin mallakar wasu kadarori guda hudu da kuma tura kudade zuwa kasashen waje. Za ku kuma ji cewa gamayyan kungiyoyin fararen hula a Najeriya sun yi wani taron wuni guda a birnin Katsina akan yawaitar fyaɗe a birane da kauyukan kasar. Muna kuma dauke da wani rahoto akan ja-in-ja-da ake yi da wasu shugabannin ma'aikatan gwamnati a Najeriya a lokacin da retirement ya kai. Bayan haka sai shirin ilimi na Yusuf Ali Harde da sakonni da ka aika mana ta hanyar email. Amma sai mun fara da jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da mareci. Na cikakkun labaran duniyar. India ta bada sanarwar sama da sabbin kamuwar cutar COVID-19 2023 a yau Litinin. Lamarin da ya sa kasar ta zarta rasha a adadin yawan masu cutar, inda ta koma ta uku a duniya. Yanzu India ce ke biye da Amurka da Brazil a yawan masu dauke da cutar. Kasar ta rufe tafiye-tafiye na kasa da kasa, amma sannan a hankali gwamnati ta fara sassauta takunkumin da ta sanya a bangaren yawon bude ido a cikin gida domin farfado da tattalin arzikin kasar. Sai dai a Uttar Pradesh, jihar inda ta tafi yawan jama'a, jama'ai sun kara tsawaita wa'adin kulli akan kasuwanci, wuraren shakatawa da gidajen tarihi na yawon bude ido da ke birnin Agra, ciki har da Taj Mahal a daidai lokacin da cutar COVID-19 yake ci gaba da yaduwa. Wuraren shakatawa da sauran wuraren yawon bude ido a Agra sun kasance a kulle tun watan Maris, yayin da gwamnatoci a kasashe da dama ke fama da tunanin yadda za su tunkari cutar coronavirus. Wani rukunin masana fasaha 239 daga kasashe 32 sun yi kiran hukumar lafiya ta WHO da ta sabunta bayani game da yadda za a fuskanci cutar da ke yaduwa ta iska. A wata gundumar arewa maso yammacin Spaniya, wani yankin kasar ya kasance karkashin kulle tsawon mako guda sakamakon fargabar da hukumomi ke yi na samun sabon barkewar annobar COVID-19. Jami'ai a La Marina da ke yankin Galicia sun killace duk mazauna gundumar 70,000 bayan da wuraren sai da giya da dama a yankin suka bayyana samun sabbin kamuwar cutar. Jami'ai a fadin jihohin yankin kudancin Amurka sun bayyana damuwa akan karuwar yaduwar annobar coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan, yayin da shugaban kasa Donald Trump ya musanta cewa yanayin ba mai cutarwa bane. Kate Gallego, magajiyar birnin yammaci na Phoenix dake jihar Arizona, ta fada wa kafar labaran ABC cikin wani shirin a wannan makon cewa mun yi gaggawar bude wuraren kasuwanci bayan da aka rufe su a watan Maris da Afrilu. Tace muna cikin tashin hankali yayin da adadin kamuwar cutar ta kai 59,000 a birnin dake da yawan mutane miliyan 1.7. Gallego ta ce mutane sun yi yawa a wuraren gwajin cutar. Amurka ta samu sabbin kamuwar cutar sama da 50,000 a 'yan kwanaki da dama na baya-bayan nan, mafi akasari a jihohin yankin kudu da suka kauce wa babban barkewar annobar a watan Maris da Afrilu, yayin da biranen yankin arewa maso gabashin kasar musamman ma New York suka fi jin jiki. A yanzu adadin masu cutar a waɗannan biranen ba su da yawa. Jami'ai a wasu daga cikin jihohin da abin ya shafa sun sake sanya dokar kulle domin yunkurin daƙile yaduwar cutar. Ko da yake birnin New York na shirin sake budewa a yau Litinin, inda za a bude sanarorin gyara jiki kamar shagunan gyara gashi da aski da faratu a jihar Florida kadai alƙaliman sabbin kamuwar cutar sun kai 11,400 a ranar Asabar alƙaliman sabbin kamuwa mafi girma cikin wuni guda yayin da manyan burane a Amurka suka yi tarukan murnar zagayowar samun ƴancin kan ƙasar duk da cewa dozunan ƙananan burane sun soke
A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu fara rahotannin namu da wannan labari da ya shigo mana da dume-dumen sa akan kama shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta yi akan zargin sa da mallakar wasu manyan kadarori guda hudu da kuma tura kudade zuwa kasashen waje. Babban editor sashen Hausa da muryar Amurka Grace Alheri Abdu ta tattauna da wakilin mu Umar Faruk Musa a birnin Abuja akan wannan batun.
To kamar awa biyu da suka wuce ne muka samu labarin cewa hukumomin DSS sun kama Ibrahim Mustapha Magu wanda shine ke rike da mukamin shugaban hukumar EFCC wato hukumar nan da ke yaki da tahanci da rashawa a Najeriya bayan da aka fara gudanar da wani bincike akan koke-koke da aka yi akan yadda yake gudanar da aiki da zarge-zarge na almudahana da yin ba daidai ba da zuwa son kai da wato rage ko ba da bayanai na ƙarya game da abubuwan da hukumar take yi domin kare matsaloli na cin hanci da rashawa da Najeriya take yaki domin ya dade da yi mata katutu.
To kana ganin wannan yana da nasaba da dalilan da ya sa majalisar dokoki ta kasa amincewa da sunan shi da aka bayar ko kuma wani batu ne na daban?
Dama ƙwararru da masana shari'a shari'a da tsofaffin ma'aikatan gwamnati sun bayyana cewa ka'idar aikin gwamnati a Najeriya shine mutunci ya rufe muƙami na wata shida idan bai samu aka tabbatar da shi ba dole ya sauka. Amma abun ban mamaki shine Ibrahim Mustapha Magu duk da majalisar dattawa ta ƙasa wadda ke da haƙƙin tantance so biyu ana tura sunan shi tana kin shi amma har idan aka bar yanzu ya kusa shekara biyar yana rike da wannan muƙami da riko wanda ya sa dokokin ƙasa kuma dama an yi wa hasashe cewa ba zai iya aiki ba domin hukumar ta DSS ta bayyana cewa tana da bayanai cewa zai zama lalura ga ƙasar Najeriya a yaƙi da cin hanci da rashawa domin ciki yake sumbul a cikinsa kuma zai da ƙwarewa da iya riƙe wannan muƙami amma dai aka bar shi.
To kawo yanzu akwai wani bayani da ake samu a hukumance dangane da wannan lamari?
Hukuma kawo yanzu ba ta ba da bayanai ba amma dai mun tabbatar da cewa an kama Mustapha Magu kuma mun tabbatar da cewa a yi sati biyu zuwa uku ana gudanar da bincike a kan shi kafin yanzu a kamo shi ya amsa wannan tambayoyi wanda ke nuna cewa gwamnati tana da tabbatattun bayanai har da cewa kasashen waje sun kamaci ba Najeriya bayanan sirri domin yana riƙe da wata muƙami kuma yana yi masa zagon ƙasa a wurin ba da haɗin kai da ake na ƙasa da ƙasa wurin gudanar da wannan yaƙi da cin da rashawa.
To mun gode kwarai da gaske za mu saurari cikakken bayanin da za ka aiko mana a shirinmu na gaba.
Allah ya kaimu, na gode.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. A yau Litinin ne kuma ga muryar kungiyoyin fararen hula a Najeriya suka yi wani taron wuni guda a birnin Katsina da ke arewacin kasar akan yawaitar fyaɗe a birane da ƙauyukan kasar. Wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi ya ce mahalarta taron sun yi kira ga gwamnatin kasar ta ɗauki tsauraran matakai na hukunta duk wanda ya aikata fyaɗe. Ga kuma rahoton da ya aiko mana a gaida Sani Shu'aibu Malumfashi. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Kasuwannin Asiya a yau Litinin sun faɗi warwas yayin da wasu zuba jari suke ta baba game da farfadowar tattalin arziki cikin sauri sakamakon annobar coronavirus. Kamfanin Nikkei a Tokyo ya yi asarar kashi 2.3 cikin 100 a ƙarshen kasuwanci, inda Hang Seng ya yi ƙasa da kashi 1.3 cikin 100 a yammacin kasuwanci. Kan hannayen jarin Shanghai Composite ya yi ƙasa da 0.8 cikin 100. S&P da ASX da ke Sydney sun yi ƙasa da kashi 1.6 cikin 100, yayin da hannayen jarin Kospi da ke Seoul su ma suka yi ƙasa da kashi 1.9 cikin 100. Sannan baki ɗaya hannayen jarin SEC da ke Taiwan da Sensex da ke mu. S&P da ASX da ke Sydney sun yi kasa da kashi 1.6 cikin 100, yayin da hannayen Kospi da ke Seoul su ma suka yi kasa da kashi 1 cikin 100. Sannan baki ɗaya hannayen jarin SEC da ke Taiwan da Sensex da ke Mumbai suka yi kasa da kashi 1 cikin 100. kasuwannin mai sun fadi a yau Litinin yayin da ake sayar da danyen man Amurka akan farashin dalar Amurka 37.95 kowace ganga abinda ke nufin yayi kasa da kashi 1.4 cikin 100 a kasuwar mai ta duniya ana sayar da danyen man Brent akan farashin dalar Amurka 40.46 kowace ganga kasuwannin kuɗi sun fara farfadowa a hankali yayin da gwamnatoci a fadin duniya suka fara bude kasuwanni bayan sassauta dokar hana zirga-zirga da aka saka domin dakile yaduwar annobar coronavirus amma kasuwannin Amurka sun tafka babban asara a ranar Juma'a a sanadiyar hauhawar sabbin kamuwa da cutar a fadin kasar daga ƙarshe babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya Michelle Bachelet ta yi gargaɗi a yau Litinin cewa fadadawar da Isra'ila ke niyyar yi a yammacin gabar teku kan iya haifar da sakamako mai muni ga Isra'ila da Falasɗinawa da kuma yankin Kana kuma zai iya illa sosai a fafutukar sasan tatankiya tsakanin kasashen biyu a wata sanarwa Bashirat ta ce fadada matsugunai ya saba ka'ida Kana duk wani yunkurin kwace wani yanki dake bangaren Falasdinawa na iya tsawaita matsalolin take haƙƙin bil'adama wanda ya kasance wani bangare na rikici dake tsakanin bangarorin biyu na tsawon shekaru tace ina mai matukar damuwa da cewa koda mafi karancin fadada matsuguni na iya haifar da karuwar tashin hankali da rasa rayuka yayin da za a sanya katanga a jirgin jami'an tsaro kana al'ummomin biyu za su kasance kusa da juna tace tsarin dokar da ake amfani da ita mai mataki biyu a kasar zai wargaje tare da haifar da mummunan sakamako a rayuwar Falasdina wanda suke da karancin damar daukar matakai na doka sabuwar gwamnatin hadakar Isra'ila da aka rantsar a tsakiyar watan Mayu da Prime Minister Benjamin Netanyahu ke jagoranta na shirin fadada matsugunan Yahudawa da kashi 30 na yankin gabar teku ciki har da matsugunan Yahudawa da kuma yankunan da galibi Falasdinawa ke zaune tsarin gwamnatin bai samu cikakken goyon bayan al'ummar Isra'ila ba
kuma dalla a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma dalla Kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadi a kan duk ma'aikacin gwamnati da ya kai shekaru 60 ko yan shekaru 35 yana aiki a latilas ya yi ritaya daga aikinsa. Sai dai manyan daraktoci a fannonin aiki da dama a ƙasar sun yi biris da wannan doka. Ga dai ƙarin bayani daga Shamsiyya Hamza daga birnin Abuja.
Babban kalubalen da ke ciwo ma'aikata a ma'aikatan gwamnati a Najeriya tuwa a ƙwarya shine zargin mamaya da yin babakere a shugabancin gwamnati. Kundin tsarin mulki a Najeriya yayi nuni da wa'adin retire aiki a kowanne ma'aikatar gwamnati a ƙasar da shekaru 60 ko 35 a hidimar ƙasa. Sai dai akwai wasu bangaren da hakan bai shafa ba kamar ma'aikata da malaman jami'o'i a ƙasar da su shekaru 65 zuwa 70 aka basu na yin retire. A bangare guda kuma committee on rosanya da aka kafa zamanin shugabancin Chief Olusegun Obasanjo ya bada shawari kan cewa duk wani director da ya kai shekaru 8 akan kujera to dole ne ya sauka daga mukaminsa ko ya kai shekaru 60 ko 35 da aiki ko bai kai ba da shudewar gwamnati aka yi watsi da batun shi kamar yanda Shehu Malami Kana masanin shari'a a kasar Farfesa Shehu Abdullahi Zuru yayi karin haske
tunanin gwamnati a wannan lokacin da kuma wannan lokacin da muke ciki shine idan har aka wanzar da wannan tanadin da kace da cewa sai dai kai shekaru 4 kana director sannan ka tafi ko kuma kai 8 ka tafi yayi ma abin nan aikin gwamnati a karatsayi domin an waye gari gwamnati tana ta korafe-korafen cewa gogaggun ma'aikata waɗanda ya kamata a ce suna a gwamnati domin su bada nasu tasu gudunmuwa ta musamman domin cigaban tattalin arzikin ƙasa da kuma cigaban ƙasar gaba ɗaya an ce su tafi su ba aiki to amma kuma idan ka dubi al'amarin ta wata hanya daban zaman su da kuma cigaba da aiki a wannan matakin da suka kai na darakta zai iya yin aiki wurin kuzarin ƙananan da ke ƙarƙashin su.
Bincike ya nuni da cewa ba sabon al'ada ba ce idan babban darakta a fannin kiwon lafiya ya kai shekarunsa na yin ritaya aka nada wani a madadinsa da zai yi aiki na wucin gadi har sai gwamnati ta nada wanda ya dace ya mamaye gurbinsa hukumance. Sai dai a halin da ake ciki yanzu kungiyoyi da masu ruwa da tsaki a bangaren kiwon lafiya sun bayyana takaicinsu dangane da yanda wasu daraktoci a sashen suke yin ritaya duk da cewa sun kai shekarunsu na aji aiki. Lamarin da wani jami'i a bangaren da ya nemi a saka ya sunan shi ya ce sai gwamnati ta yi tsayin daka wajen shawo kan matsalan.
Akwai zargi da ake yi ba wasu ma yanzu ba da kuɗi suke idan su je su a kara musu shekaru ko yanda muka zo a civil service a gaskiyar magana wato abin ya lalace yanzu inda ba ka tsammani mutane sun taho da mummunar tsoron wannan gwamnati dan yadda aka tsoraci gwamnatin nan irin waɗannan abubuwan ana tsammanin ba za su tafi faruwa ba to sai amma gashi a gurin da ake tsoro shi ne ma yake faruwa saboda haka kin ga abin da yake faruwa wallahi akwai babban matsala saboda haka sai wato ita gwamnati ta zauna ta yi nazari akan wannan an samu mafita mafitar ita ce duk wanda ya cika shekara 60 ko kuma ya cika shekara 35 in ma shi ne aka kafa Najeriya da shi to ya tashi ya bawa mutane bayan shekara 35 kana guri me za ka yi
akwai matasa kamar su Yusuf Salisu da suke kira ga gwamnati ta sa ido akan batun dokokin ritaya kuma a tilasta waɗanda suka kai shekarun ritaya aje aiki saboda dole ne a ba ɗan baya dama su yi wa ƙasa hidima
to ya kamata gwamnati ta duba san menene ya kamata a yi domin a ba matasa dama duk wanda ya kai matakin aje aiki a bi ƙa'ida aiki in dai ana son ci gaba sakamakon duk wani abu da aka tasa ci gaba ake bukata
Shamsiyya Hamza Ibrahim mayan Amerika daga Abuja Najeriya
A gaida Shamsiyya Hamza har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe Yusuf Ali Harande ya gabatar da shiri na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkwaliyar daraja
jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya a cikin shirin namu na wannan makon za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata inda muke duba matakan da aka dauka wanda ya tabbatar da cewar mahukunta a shirye suke domin ganin an kare lafiyar dalibai da ta malamai a jamhuriyar Niger waɗanne irin kalubale ake fuskanta a cikin shirin bude makarantu da Yusuf Abdullahi dauke da karin bayani
to sai dai duk da matakan kare makarantun na Niger daga barazanar cutar ta corona da gwamnatin Niger ta yi ikirarin cewa ta dauka akwai sauran jan aiki a gaban gwamnatin a cewar Aliyu Hassan Samuna shugaban kungiyar malaman makaranta ta Isneba
gaskiya gwamnati ya dauki matakai amma abinda aka kawo cikin lokacin bai isa ba kamar yanzu in kai lissafin lokacin namu an kawo muna bidiyon ta wanda za a wanke hannu a yi shi amma bidiyon nawa mai yara nawa da klasoshin nawa kuma in an yi lissafi yara ba a ba su ba shi abinda za su kara kansu wanda ke mata babet yaran primer secondary ma in kai lissafi da yawa in kai kana tara yara ba su da shi kuma abin nan shi yasa kwana na wari ma na komawa kaga talibai suka ce ba su komawa tunda sun tabbatar da abin da ake duka ba daidai ba ce haka ya ma an university mun ga shugaban da ya fito na sanin yake wallahi motokin a garin su bai isa kenan bai iya sa a kara kiyaye lahiya ma talibai kenan gwamnati ya so a koma aka yi niyya a koma kuma an koma amma matakai da aka dauka bai isa ba
domin rage cinkoson dalibai a cikin makarantu hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar Nijar sun bullo da wani tsari na musamman na ba da ilimi ta hanyar rarraba dalibai kamar yadda kai gama Ibrahim daraktan makarantun sakandare na yankin da magaram yayi karin bayani
a sai gwamnati abin da muka yi inda muka san da cewa yara suna da yawa kuma akwai irin wani klasosin wani na kara da bai isa ba yara samu su samu su yi karatu mun ba da dama mun ce duk wanda yake iya yana iya raba lokacin biyu wani wasu zo da sahi ta da kisan da ba aiki da marciana a kare ɗaya aiki sabta kare ɗaya da aiki sabta to mun ce maimakon yara su zama gida da kare ɗaya mutu wasu zo da sahi su yi ko in suka kare ɗaya da rabi wan can kuma gurbin ba su yi da sahi ba su zo da marta su yi wannan zai ba mu daman cewa da baro ko an yi ruwa klasin da gare mu suna iya kama yaran su yi wannan sai ta ba da mu
to ko yaya dalibai ke kallon wannan tsarin na rarraba su wajen ɗaukar ilimin Isaka Magaji yana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar dalibai a jamhuriyar Nijar
akwai rauni kadan a tafiyan musamman ma abin da ya sha wajen rukuni da ake yi misali aji guda sai zo a raba shi gida kashi uku ko hudu to nan ma duk da ma cewa abun kamar kusan ɗaya ne me akwai bata lokaci a harakan don yanzu misali gwamnati tana da halin da za a ce a kawo kamar kayan aiki ko wasu na'urori wanda kawai duk in ajin in ma mutun dubu ne in zai shiga cikin ajin ana aikawar na'uran da kawai a auna ayi gwaji a auna duk wanda zai shiga cikin ajin a diba gani illa ya shilawa ya shiga ya shiga to ba ayi ba sai ake rarraba suna da hanyar da za su nemo wannan na'urorin wanda ya kamata a ce zai ba mutane damar da za a ci kawai a ci gaba da aiki a ci gaba da daukan darasi a dunkule a lokaci guda ba sai an zo an yi tarar da mutane ba a bata lokaci
yanzu zaka da yankali ya karkata ne wajen ceto shekarar ta bana da haka shugaban kungiyar iyayen dalibai na da magaran lawar kulbali ya nemi gudunmuwar iyayen dalibai domin cimma burin da aka sawa gaba
iyaye muna roƙon su a ba yara kuzarin zuwa wurin aiki tunda kwana 45 kadan ne na cewa aiki da karatun shekara to amma an aka taimaka musu yara ganana su tashi su tsaya a lokaci yaran da zai zamanto za su yi aikin sahi su je na masin marice su je sai uwaye sun kula kada yaro ya ce maka yau ban mai sai gobe da sai ko a yau da marice ban mai sai 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 na marice miki a bi su saboda kawa a ba su kwarin gwiwa da su je su yi wannan karatun in suka yi haka to alhamdulillah ina tsammani a cikin kwana 45 kin ana iya wani abu babu zancen wasa aiki ne tukuru da uwaye da yaran a tsaya ba su kan aiki babu zancen tsiko kayya zo daga yara kayya zo daga malamai
su ma dai kungiyoyin daliban jamhuriyar Nijar sun yanke shawarar sassauta fafutukar da suke yi a cikin waɗannan kwanakin 45 bayan kauracewa azuzuwa na kwana ɗaya da suka yi a farkon koma karatun Abu Mumuni Salisu shine shugaban kungiyar daliban makarantun sakandare na Damagaram
wa matsayin mu na kungiyar mu ma wani sifile wani waye zan mu sassauta mu gani dan a ci mu guri insha Allah saboda muna tausaya ma wasu yaran wasu uwayen su basu da kuɗin da zasu ga musu ekol prive mu muna kira da ekol prive da su sani wannan kwanaki da aka ya kamata da su rage ma ɗiyan talakawa an yi kwana kusan wata uku busu biyu mu shina kuma yanzu mun yi wasu ekol luka sana cewa a cika musu kuɗin su ba ma abun ba yayin mutum ya ji amsa convocation ta jaraba to muna kira da wannan ekol luka na kuɗi da su diba su gani wannan kuɗi su rage shi su taimaka ma ɗiyan talaka tunda da ake yin lakol a Niger dan a buɗe ta ne saboda ɗiyan talakawa wanda aka kora a taimaka musu
wata matsala da kuma ta kunno kai a kwanaki kalilan da sake buɗe makarantun a Niger ita ce ta labarin da aka yayyada cewa ana yi wa ɗalibai allura a cikin makarantun hakan ya sa iyayen ɗalibai da dama janye 'ya'yansu a cikin makarantun ganin yadda wannan labarin ya saka fargaba a zukatan iyayen ɗalibai hukumomin da ke kula da ilimi a jamhuriyar ta Niger sun gaggauta karyata labarin Ali Goje Dango shine babban daraktan da ke kula da ilimi a matakin farko a birnin Kwanni ya isar da wannan sakon
mun mushannin lakwal ne yara ko uwan yan lakwal suna son su mun kankan mu son su muke kenan abinda duk zai cuta musu mu za mu kiyaye kuma na kwatanta musu da allura in za a yi ta ba ta yi wa likita ya zo ya ce kawai allura za shi sai ya shaida masu iko an shaida mu prefe an shaida mu sarki an shaida mu mayar gashi za mu allura kuma ga irin allurar da za mu yi kuma ga lokacin da za ta dauka kuma in allura za a yi mu yan likita suna shaida mana mu ma mu samu mu shaida ma direktorin lakon su shaida mu musa a shaida ma yara za a yi musu allura
a dai ranar 6 ga watan August ne za a gudanar da jarabawar karshen shekara ta farko wato BAPC sannan a ranar 17 ga watan August na shekarar 2020 a gudanar da jarabawar baccalaureate ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku musamman wakilin namu Yusuf Abdullahi da wadda ta hada mana sautin shirin Julie Lazarus Gracian ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Salam
ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da kwaro kokayen mushinku
to madalla a gaida Yusuf Harande yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ku aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Babandi Mamman Bande da Magaran Jamhuriyar Nijar. Yace Salam VOA Hausa. Muna dab da shiga harkokin siyasa a Jamhuriyar Nijar. muna kira ga al'ummar kasar Niger dan Allah su kiyaye kalamin cin zarafin wani dan takarar jam'iyyar siyasa. Sai sakon Bello Isiyaku birnin Fulani jihar Gomben Najeriya dake cewa assalamu alaikum VOA. Fatan alheri ga daukacin ma'aikatan ku. Muna kira ga shugaba Buhari da ya sanya ido wajen ganin an yi gaskiya da adalci wajen daukar dubban ƴan Najeriya waɗanda suka nemi aikin empower ba tare da sanya siyasa ko alfarma ba. Sai sako daga Fatima Gazali Kabir Lolo daga Saudiya. Tana cewa Allah sarki ƴan uwana mata wannan shekara kuma da haka ta zo mana. Na fara da wannan maganar ne ganin yadda ƴan uwana mata da kuma ƙananan yara suka tsinci kansu cikin wani hali a Najeriya na yawaitar annobar fyaɗe. Ina kira ga hukumomi ya kamata su ƙaddamar da binciken bokaye da kuma malaman tsibbu domin kuwa ba sa rasa hannu akan wannan masifar ganin cewa yawancin fyaɗen akwai son rai a ciki. Sai sakon Alimadu Admo Baga dake jihar Borno yace salam muryar Amurka. A gaskiya mu dai wakilanmu na arewacin Borno a majalisar tarayya sun zama tamkar ƴan dumama kujera kawai. Duba da yadda muke ganin takwarorinsu masu wakiltar talakawa a wasu sassan jihar na ta miƙa kudurori daban-daban musamman ma akan harkar tsaro da ta sake samun nakasu a jihar. Sai sako daga jiya kuji matar Ahmadu Abacha mace na jihar Yobe. Tace salamu alaikum VOA Hausa. Mun yi Allah wadai da kakkabo wani jirgin saman agaji na majalisar ɗinkin duniya da ƴan ta'adda suka yi a jihar Borno dake siyar arewa maso gabashin Najeriya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen dukkan tashin hankula da fitintunu na ƴan bindiga a jihar.
To madalla, yanzu kuma ga Aisha ta dawo mana da labaran duniya a takaice.
Summary. Sababa Yakubu a takaice, India ta bada sanarwar sama da sabbin kamuwar cutar coronavirus 23 a yau Litinin, lamarin da ya sa kasar ta zartara shi a adadin yawan masu cutar inda ta koma ta uku a duniya. A yanzu India ce ke biye da Amurka da Brazil a yawan masu dauke da cutar. Kasar ta rufe tafi-tafi na kasa da kasa amma sannan a hankali gwamnati ta fara sassauta takunkumin da ta sanya a bangaren yawon bude ido a cikin gida domin farfaɗo da tattalin arzikin kasar. Sai dai a Uttar Pradesh, jihar India da tafi yawan jama'a, jami'ai sun ƙara tsawaita wa'adin kulle akan kasuwanci, wuraren shakatawa da gidajen tarihi da na yawon bude ido da ke birnin Agra ciki har da Taj Mahal a daidai lokacin da cutar COVID-19 yake ci gaba da yaduwa. Jami'ai a faɗin jihohin yankin kudancin Amurka sun bayyana damuwa akan karuwar yaduwar annobar coronavirus a cikin ƴan kwanakin nan, yayin da shugaban kasa Donald Trump ya musanta cewa yanayin ba mai cutarwa bane. Kate Gallego, magajiyar birnin yammaci na Phoenix dake jihar Arizona, ta faɗa wa kafar labaran ABC cikin wani shirin a wannan makon cewa mun yi gaggawar buɗe wuraren kasuwanci bayan da aka rufe su a watan Maris da Afrilu. Ta ce muna cikin tashin hankali yayin da adadin kamuwar cutar ya kai 59 a birnin da ke da yawan mutane miliyan 1.7. Gallego ta ce mutane sun yi yawa a wuraren gwajin cutar. Kasar Saudi Arabia ta ba da sanarwar ka'idojin lafiya da aka gindaya domin gudanar da aikin hajjin bana. A jiya Lahadi ne cibiyar kare yaduwar cututtukan kasar ta bayyana cewa an shata ka'idojin ne da zimmar daƙile yaduwar coronavirus. A watan jiya, kasar Saudiya ta ba da sanarwar cewa mutane kalilan ne za su samu damar aikin hajji a bana. Tun farko dai kasar ta ba da sanarwar hana musulmai daga wasu kasashe halartar aikin hajjin bana, wanda shine karin farko da irin haka ya faru a tarihin wannan zamanin. India da China sun fara janye dakarunsu a kwarin Galwan da ke gabashin Ladakh, inda suka yi wata mummunar arangama a watan da ya gabata. A yau Litinin, wasu majiyun soji sun sanar da Deccan Herald cewa an fara shirin janyewa a Galwan. An cire rumfunan da ke yankin sintiri na P-14. Sojojin India 20 da dakarun China da ba a san yawan adadinsu ba ne aka kashe a rikicin da ya kaure a P-14 a ranar 15 ga watan Yuni. A yau Litinin, kasuwannin hannayen jari na duniya sun farfaɗo yayin da masu saka jari suka yi watsi da labaran hauhawan sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka. Hannayen jari Nikkei da ke Tokyo ya rufe da wuri a yau da ribar kashi 1.8.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya, da Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan la'asariyan. Baba ya kuma makeri ne ke cewa a huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Assalamu alaikum.